Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan muna mitoci 24/41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan rahoton Amurka da ke cewa gwamnatin Amurka ba ta da ƙibla, za ku ji abin da ya tsonewa ma'aikatan kamfanin sadarwa na Orange Niger ido. Sai kuma hukuncin da kotun soji ta yanke a ƙasar Kamaru inda ta yankewa madugun 'yan aware da waɗansu magoya bayansa hukuncin ɗaurin rai da rai. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne 2-0-2-0-5-2-6-5-5 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya damu matuƙa game da gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi a kwanakin nan, abinda ke nuna cewa sakataren yana da bambancin ra'ayi kenan da mai gidansa shugaba Donald Trump, wanda bai dauki gwajin da wani mahimmanci ba. Daga watan jiya zuwa yau, Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai 6 masu linzami, inda shugaban kasar Kim Jong-un ya ba da hujjar cewa suna yin haka ne da nuna rashin jin daɗin su ga atisayen soja na haɗin gwiwa da ake a tsakanin sojan Koriya ta Kudu da Amurka, wanda Koriya ta Arewa ke ɗauka a zaman barazana ga ƙasarta. Makaman biyu na baya-bayan nan da aka harba a ranar Juma'a da ta gabata sun yi tafiyan kilomita 230 zuwa cikin teku kusa da Koriya ta Arewa, amma da a ce an auna su da wata niyya ta daban da za su iya isa Koriya ta Kudu da kuma can sojojin Amurka da fararen hula da ke zaune a can. Kim ya ce za a iya koma kan teburin tattaunawa da Amurka game da batun shirin kera makamai na Koriya ta Arewa da zarar an kammala atisayen a ƙarshen wannan watan, amma ya nuna sanyin jiki wajen son duk wata sabuwar tattaunawa da Koriya ta Kudu. Wani babban jami'in gwamnatin Pakistan ya ce rikicin da ya barke tsakanin su da India ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da raunata wasu ɗaruruwan mutane musamman a ɓangaren rikon ita Pakistan ɗin. Wannan bayanin ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da shugabannin ƙasashen biyu masu adawa waɗanda kuma suka mallaki makaman nukiliya, inda suka neme su da za su yi zuciya nesa. Har ila yau Pakistan ta faɗa a yau Talata cewa za ta kai maganar tarzomar da suke da India kan yankin na Kashmir zuwa gaban babbar kotun duniya. Wannan zama ɗarɗar na soja da ake yi a tsakanin ƙasashen biyu dai ya samo asali ne daga ƙudurin da India ta ɗauka na janye wasu dokokin da aka yi shekara ana amfani da su, waɗanda suka bai wa yankin na Kashmir damar gudanar da su wasu harkokin mulkinsa na yau da kullum. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An fara shari'ar cin hanci da rashawa ta tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir a Khartoum watanni hudu bayan sojojin su haɓarar da shi. Ana tuhumar Bashir, wanda ya shugabancin Sudan da na tsawon shekara 30 da mallakar kuɗin ƙasashen waje ba bisa ƙa'ida ba da kuma karɓan kyaututtuka ba bisa ƙa'ida ba. Lauyan Bashir ya faɗa wa muryar Amurka cewa tsohon shugaban yana burin zai ci nasara akan laifin da ake zargin sa da aikatawa na cin hanci da rashawa.
هذا شغل سياسي ضخم جدا انه الرئيس ده سرق وانه حول اموال برا السودان.
Lauyan ya ce wannan lamari ne na siyasa saboda mutane suna cewa shugaban ya saci kudin kasar kuma ya fita da shi daga Sudan, abinda kafofin watsa labarai ke fada kenan, amma mun fadi wani abu na daban a gaban kotu kamar har zuwa yanzu babu abinda aka ambata a ciki. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tuhumi tsohon shugaban da aikata laifuka yaƙi laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a lokacin yaƙin da aka kwashe shekaru ana yi a yankin Darfur na Sudan. Gwamnatin Amurka ta gargadi kasashen da ke bakin gabar tekun Baharum da cewa su kauce wa taba wani jirgin ruwan jigilan man fetur mai dauke da tutar Iran din da yanzu haka ke ratsa tekun bayan da hukumomin Gibraltar suka sako shi. Ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta maimaita zargin cewa wannan jirgin mai suna Adrian Delia One yana jigilan mai taramtacciyar hanya don samar da kudaden tallafawa ta'addanci da gwamnatocin Iran da Syria ke yi. Amurka ta kara gargadin cewa duk waɗanda suke da hannu a cikin Amurka za ta dauke su a matsayin masu taimakawa kungiyoyin ta'addanci. Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya ce shawarar da hukumomin Gibraltar suka yanke na sakin tankan mai bayan da suka yi zargi da cewa yana daukar mai zuwa Syria abin da ya saba wa ka'idodin kasa da kasa abin takaici ne.
A gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. To bari mu bude taskar hotunan nama kasar Kamaru inda kotun soji ta yankewa madugun yan aware Ayub Tabe da magoya bayan sa hukuncin dauri rai da rai a cikin hirarsu da wakilinmu Garba Awal. Alhaji Dan Asabe mai fada aji a bangaren yan awaren ya bayyana cewa wannan hukuncin ba zai haifar wa gwamnati da mai ido ba.
Ba wannan bane zai sa shi abinda yake ta wancin sashi immigration din ya ba na za samu tasiri ba. Wannan ma ka wato kamar an taba zuba kamar ransin aka zuba a cikin wuta. Dama kira da suke yi kafin a zauna a sake duk mutane su zaka kama. Sai kuma an garbe su aukin rai da rai. Kaga me za a yi? Mutane za ka kama musu shugabannin su. An garbe su kuma abin rai da rai kuma a zo a ce a'a wayannan din su ne kuma za a nemi zaman lafiya. Sai a za a nemi zaman lafiya ana so da a sake su kuma a zauna. Yanzu kuma an ce a'a an daure sai ma ka san kotun Kamaru. Abinda gwamnati ta gaya mata take komai gaskiyanka abinda gwamnati ta fada shi kotun take yi.
Alhaji Riwani Sharubutu dan jami'an RDPC ne mai mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abinda yace.
Hukuncin yayi daidai. Abin da da ne da ake bindiga mutane a tsakiyar mutane za a saka shi a bindiga ji saboda abinda yasa an kashe mutane tsoroji an kashe mutane an faran hula an kashe duk saboda shi. To saboda haka a lokacin da da ake tsaye da mutum ne a teren horiza can a harbe shi to sai a saka shi a gaban kowa duk jama'a shi ma a harbe shi ya ji a jikin shi kaman da abin yake. To tun da yanzu ba a harbe mutum daurin rai da ran da aka saka shi yayi gwamnati ya kyauta saboda jama'an da ya sa aka kashe ya zauna yana ganin Kamaru shi ma ya zauna fusunan rai da rai yana ganin yan Kamaru da kasa yake tafiya. Ba zai kawo koma ba wani abin da zai kawo tun da kowa ya gaji da wannan abubuwan da ya kawo. Yanzu kai a naku abin nan cewa a sake shi bayan an kashe mutane wajen dubu ne a kashe a sake shi ya tafi haka ba zai taɓa yiwuwa ba. To wannan gwamnatin wani kasa ne za ta daure shi rai da ran ne.
Barista Hamza Muhammad mai shari'a ne yayi mana ƙarin haske kan hukuncin da aka yanke.
Kullin shari'an ƙasa ko
yadda yayi tsara akan cewa dama kisan hukuncin rai da rai a za a yi. An gane ba? Wato su bar duk lokacin su a gidan yari yawa. To amma kuma idan suka ci gaba da wannan shari'an din suka ci gaba da shi domin hukunci na farko kenan aka yanke. To akwai kurs abin da muke kira Supreme Court ko Supreme da shi kuma yi saura. Idan suka yi ta wannan shi ma za su samu sa'a dan rage shi.
Wato za a iya kai za a iya dan sassauta musu daga baya.
To idan an gama duka a ƙarshen din shi ne ƙasa shi ne mai iya sake su.
Shekaru uku kenan da mazana yanke suke fama da tashin hankula. Harkokin karatun matasa da kasuwanci da zaman lafiya duk sun durƙushe. Mutum sama da 2000 ne dai a yanzu haka suka gamu da ajalin su a wannan tashin hankalin. Sannan kuma mazauna bangaren kimanin sama da 60,000 ne dai a yanzu haka suka gujewa musugunan su suke jihohi makwabta da kuma ƙasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da Malam Awal daga harkokin shari'a ƙasar Kamaru kuma sai batun sadarwa a Jamhuriyar Niger inda ma'aikatan kamfanin wayar sadarwa Orange Niger suka fara yajin aikin kwanaki biyu a yau Talata da nufin tilastawa mutane da suka sayi hanayen jarin kamfanin biyan su wasu hakokinsu masu nasaba da riba da kamfanin ya samu a shekarar ta 2012. wato da 18, yayin da ɗaya ɓangaren kuma suka ce ba za su laminci dukkan wani yunkurin rage ma'aikata ba. Ga Mumuni Barma da wannan rahoto.
Da wani zaman dishin din da suka gudanar a cibiyar Orange Niger ne ma'aikatan kamfanin na kasar Faransa suka fara wannan yajin aiki na kwanaki biyu, wanda a cewarsu mataki ne da ya biyo bayan lura da yadda shugaban kamfanin mai barin gado ke shirin ficewa daga Niger ba tare da an tantance yadda makomarsu za ta kasance ba a hannun waɗanda suka saye hannun jarin kamfanin. Madam Maiga Halimatu na daga cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan Orange Niger.
Yau mu 388 ne ke aiki a CDE. In aka dauka employee and direct da ake cewa kamar waɗanda ke kama ma Orange dindindin sun kai 50,000 employee and direct. Kamfanin da ya sai Orange kin ma wanda muka shiga kunnuwan mu cikin gari da muka je bisa kan Google muka tattaba muka duba muka gani bata da guarantee ta kanta. Mu CDE muke, CDE aiki ne da yau sai in ka zo karshen rai. Ko in ka zai retret a barka ana muna zancen wani zai doka min yamma da garantikin aikin shekara biyu kila lokacin da ya zo ya zamna ne shi wannan ya doki kayan shi tahiyan shi ai abin da aka dama da mu daga baya kenan mu yi kokarin da muke yi kan mu yarda Orange ta bar garin nan tunda Orange muka ba shekara 11 na rayuwarmu.
Miliyar ko kuma biliyan 52 na sefa ne aka kista cewa sun shiga aljihun Orange Niger a matsayin ribar shekarar 2018, inji waɗannan ma'aikata. Saboda haka suke ganin ya zama dole a ba su kasan da doka ta tanadi domin su.
Bisa kan aikin da muka yi na 2018, kuɗin da muka tabbata sun shiga sai kan 2 miliyar. Cikin muka tambaye nawa, kenzu fursan ne ha? 15 daga cikin abin da aka yi. Abin da suke so su yi Niger, ni na tabbata in Senegal ne, ko wani gari cikin nan ga su region, ko a Mahorki ba su mayar, ba su ma tunanin shi. Su ce za su tahiya su ba da bai su bar salari cikin wannan situation. Kenan yau yana cikin aikin gwamnati, devoir kin shi ne. A kira Orange ai bincike zancen nan a ba kowa haƙin shi.
Yan jarida na cikin gida da waje mun kwankwasa kofar babban daraktan kamfanin na Orange Niger don jin matsayinsa akan korafin na ma'aikata, amma aka sanar da mu cewa babu damar a yi magana da mu a halin yanzu. Wannan shine karan farko da ma'aikatan Orange Niger ke jingine aiki tun bayan kafa kamfanin a shekarar 2008, lamarin da a halin yanzu ya fara shafar harkokin masu amfani da layin Orange, inji Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sobole Niger.
Telefoni seller yau ta shiga rayuwa ta al'umma gaba daya, kasuwanci yanzu a yau ana iya bada kur na dalibi ya dauki university wanda take Washington ke yana nan a nan Niger, wanda yake can Estados Unidos da wanda yake nan har kuma a musu jarrabawar da in ya kai ya ci suna iya sawo hallo sabula an kai kira ma ka ji babu kasa kudinka ka kenan ai abubuwa ne wanda za su hado talaka wanda bai ci bi shabatin da ka rage kasa kudinka. Mu abin da muke watan a samu hanya sasantawa.
Wasu ƴan Afirka ta tsakiya ne suka yi nasarar sai hannayen jarin kamfanin Orange bayan wata tantancewa a tsakanin waɗanda suka nuna ra'ayin sai kamfanin da ke matsayin na biyu mafi girma a sha'anin sadarwa a nan Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su.
Haka yake, to kamar yadda muka tallata nan da jimawa kaɗan za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar a makon jiya da ya nuna gazawar gwamnatin Buhari a fannoni da dama da suka haɗa da aiwatar da kasafin kuɗi da sauran batutuwa. To kafin mu buɗe layukan domin ba ku wannan damar, ga bayanin da babban akawun gwamnati Buhari Ahmed Idris ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa.
To ka san abu ne mai sauki a yi zargi, abinda Bature yake cewa allegation, amma shi zargi in ba a fito an ce na kaza ba, kawai ka dan magana ka generalizing, wani lokacin ba kasafai take zama gaskiya ba. Iyakar sani na a matsayina na accountant general na federation, ni dai na san akwai budget wanda gwamnatin tarayya take kaiwa ga majalisa, majalisa kuma ta approve, kuma akan wannan bigiran, akan wannan tafarki na budget muke. Shi kuma budget ma'aikatu da gwamnati akan sa suke tafiya su nemi kudade kamar yadda aka tsara cikin wannan kasafin kuɗi. Mu kuma mun ga approval mu biya, in babu approval ba za a biya ba. Daga irin abubuwan ma da aka yi magana yau din nan, masu maganganu da ma shi kansa mai girma shugaban kasa, abinda aka yi ta bayani kenan cewa a tsaya a bi ka'idojin kashe kuɗi. Mu kuma mun sa haka muke a tafiya, amma in wani ya yi wani zargi to mu dai ba mu san wannan ba, in ba fito aka ce kaza ba, shi ba kuma sai a zo mu ƙara bayani.
Wato kana nufin rahoton da suka samu, bayanai suka tattara daga hukumomin su dake cikin Najeriya da kungiyoyin masu zaman kansu da ƙwararru akan sha'anin kuɗaɗe da kashe kuɗaɗe, su ne ke ba su bayanai na cewa ana saba ka'idojin kashe kuɗaɗe.
Ana sabawa sai a ce an saba a gaba kaza gaba kaza, amma kawai yanzu kai zo in ce yanda kake tafiyar da gidanka ba daidai bane, ina da tunanin cewa baka kyautata iyalinka baka abin nan, ai ya zama wani zargi.
Babban akawu na kuɗaɗen tarayyar Najeriya kenan Ahmed Idris ya mai da martani akan rahoton da ƙasar Amurka ta fitar dangane da zargin rashin bin ka'ida akan kashe kuɗaɗe na ƙasar Najeriya. Umar Faruku, mun samu Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Umar, kafin buɗe laika domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kan wannan batu, bari mu shakata da wannan faifan da ke bisa injin.
Idan na faso ta aika fiyan ta duk a kashe, in ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai, idan ya fusa toto mu ma mu dau da mara. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula.
To madalla, kamar yadda muka ce za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batu. To Binta Yero tana bin ra'ayoyin da kuka bayyana dangane da wannan lamari a shafinmu na internet kan wannan batu. To Binta, menene masu sauraro ke cewa a dandalinmu na sada zumunta Facebook?
An gaishe ki alheri. Ahmed Magaji historian ya ce wannan rahoton ya yi kama da gaskiya sakamakon rashin ko in kula da wannan gwamnati take yi musamman bangaren tsaro, kuma muna ganin shi shugaba a matsayin shi na tsohon soja. Alhaji Umaru Forever Gashuwa ya ce wannan zance ne marar tushe balle makama. Sai kuma Umma Salma Aliyu Saulawa ta ce Trump ya ji da kanshi ya daina tsoma mana baki cikin al'amuran ƙasa. Shi kuma Anas Aliyu Bike ya ce sun faɗi gaskiya, to amma da shi da su duk ɗaya ne, babu na ƙwarai ga iccen kushewa. Sai kuma Abdul M. Adam ya ce in kura tana maganin zawo tawakanta. Amina Osman ita kuma ta ce to su da suke da alƙibla su nuna mana. Habibu Inuwa Yusuf shi kuma ya ce wannan gaskiya ne. Sai kuma Baffa Hassan ya ce ni yanzu na ƙara tabbatarwa Buhari ya ɗora Najeriya bisa turba. Allah ya kare shi daga sharrin maƙiya da azzalumai. Turo da Musa ita kuma ta ce wannan gaskiya ne. Sai kuma Matsur Sodangin Gaskiya ya ce ko za mu tambaye ku, ‘yan Amurkan naku ‘yan Najeriya ne? Mai ɗaki shi ya san inda ke masa yoyo.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus. Sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-6555.
Kuma mun buɗe layika domin jin ra'ayoyinku kai tsaye. Idan mai sauraro bai san abin da muke maudu'in da muke magana a kai ba, sai ka garzaya shafinmu na sada zumunta Facebook domin ganin abin da muke ciki. To wake bisa layi a Naija?
Bana kusa a radio, ban san akan magana me ake yi.
A to sai ka tafi shafinmu na Facebook sai don ka ga abin da muke magana a kai, sai ka dawo ka bayyana ra'ayinka. To bari mu je mai magana na gaba, sai ka garzaya shafinmu na sada zumunta Facebook.
Na'am.
To madalla wake bisa layi Bauchi wake bisa layi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba barka da warhaka. Ina naka bayani dangane da wannan batu?
To ni ina ga har ga Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kokari kwarai da gaske duba da yadda ya zo ya samu tattalin arzikin man fetur ya fadi, kuma tabbas an yi kokari wajen tara kudi. Idan kika duba wani program da aka kawo na siyar da abinci ɗan makaranta ga cash transfer ga kuma empower, to lallai wannan shiri ya yi taimaka kwarai da gaske. Lallai mukan mun ga ci gaba, kuma Allah ya taimace shi, Allah ya bai sa. Mai magana Ayuba Garba Imam.
To madalla malam Ayuba daga Bauchi, sai mu nufi Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna.
Anti Grace, barka da dare.
Barka ka dai, kamar kana kusa da radio, sai a nisanci radio mai radio.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da rukuna.
Ai shi ne mai radio kuma yana kusantar radio.
To ya aiki kwana biyu.
Ai aiki da godiya. To barka da sake saduwa da kai a wannan dandali.
To alhamdulillahi. Sai dai akwai wani sako da wani bawan Allah ya ce in gashe ki Audu Sula mai magani Gusau.
To ni alheri ya gaishe shi, ina naka bayani dangane da wannan lamari?
To alhamdulillah, gaskiya wannan bayani fa da ita America ta bada, gaskiya shugaban kasa America bai wa Nigeria adalci ba.
To
saboda idan muka lura da kyau, shugaban kasa Muhammadu Buhari a Nigeria dai in dai baka yabe shi ba, to ba za ka zage shi ba. Kuma magana da yake magana, ai shugaban kasa ya kokari, iya kokarin shi. Kuma in ma hakan yake ji, a ƴan ƙasa akwai wanda suke taɗe kafar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Daga nan arewacin Najeriya ma ana samu da suke ƙoƙarin taɗe kafar shi kada wannan mulki nashi ya kai ga nasara. Don haka mu wannan gaskiya wannan shatufaɗi ne kawai, kuma mu a matsayinmu na ƴan ƙasa ba mu yarda da wannan tsari da shi faɗa ba, kuma wannan labari ba mu yarda da shi ba. Ƙarshe ne muke fatan alheri.
To alheri ya gaishe ka Alhaji Musa Garo. To bari mu nufi Kebbi. Wake bisa layi a Kebbi.
Malama Grace, kina magana da dan Asabe mai fata daga Yauri.
To malam dan Asabe, barka da warhaka. Kamar ka bayyana ra'ayi a shafinmu na Facebook ko?
Na bayyana.
To me ke tafi da kai?
To ni abin da ke tafi da ni yau, ban yi mamakin wannan magana da shugaba Donald Trump yayi ba, saboda ba irin shugaba Muhammadu Buhari suke so ya shugabanci Najeriya ba. Suna son mutum wanda yake almubazzari, wanda za a hada baki da shi a saci dukiyar kasa a kai musu su boye. Domin in kika duba a baya, duk halin da kasa Najeriya ta samu kanta a ciki na tabbarewar tattalin arziki, su da su ake hada baki ana saci dukiyar Najeriya ana kai musu suna boyewa.
Kana da wannan tabbaci? Nace kana da wannan tabbaci, kwakwaran shaida?
Haka abin yake mana haba. Gidan ke ma kin sani ko kina son ki daure mai shugaban America gindi ne, saboda kada a cikin kin soki shugaban America kuma kina cikin
kasa. Ni nake tambayar ka dai ko kana da shaida ne, ka san batun da yake kenan.
Ai haka abin yake, dukiyar Najeriya akasari duk da aka sata suna kasashen Turai da America da Ingila. Ai akwai lokacin da Buhari ya je Ingila ya ce to su lokacin da aka soke shi ciro ba wannan suke bukata ba, su dai a dawo musu da kudin su da aka sata aka kawo aka boye a kasashen su.
To madalla daga dan Asabe kuma bari mu nufi Kaduna.
Okay, yawun su lewa bada ci karbar hukumar Kaura jihar Kaduna.
To Kaduna wake bisa layi, ya hakuri mun ja maka lokaci.
To batun da zan yi, in baki mance ba, shi ambasadan Burtaniya da yake America ya taba cewa gwamnatin America ma yan gwamnati ne ta yan dagaji. Kin ga ba za mu yi ainihin mamaki da an faɗa mana haka ba. Muna kira ga shi shugaban ƙasar America ya zaya duba America ba da yana faɗa da irin su China da Iran da sauran da ke su ba. Tunda yanzu zamani ne kawai a baka abin speaker da kafafen yaɗa labarai ka faɗa abin da kaga dama. Amma mu Najeriya muna yi mata fatan alkhairi, kuma muna nan muna kare ma shugaban kasa fatan alkhairi, kuma daga karshe insha Allah.
Sai da layin ka ya tsinke. To muna ma Najeriya da shugabannin kasashen mu duka fatan alheri. To sai kuma Kaduna har yanzu ke bisa layi. Wake bisa layi Kaduna.
To Hajji Alheri, barka da yammaci.
Barka ka dai, wane ne nawa?
kin dade ba mu ji ki ba a shirin yamma ko
to gani na Allah ya dawo da ni
ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to a gurguje in ji Malama Juli lokaci ya kure
ajiya da yawa mutane su fahimci cewa koda shi dan yazo aikacin ya ga ma gaskiya ka karba koda ba za ka ji ra'ayin shi ba abun ni bai ban mamaki ba duba da zaki ga shine girma shugaban kasa idan ya ba mutum matsayi sai ya da hannu ya zauna ye ba zai bin ba mu ganin ana bincika ya kamata a ce duk shekara kowanne minista ya fito duniya a kafa mai kasa yan jaridu ku haska wani shi ya faɗa shekaran nan me yayi wanda ci gaba ya kawo nawa aka turo masa to kin ga za mu cire shakka amma kullun in mai girma shugaban kasa ya baka sai ka gama cewa in an zo wani zabe a canza ta kan yaba gane me ke tafiya
dole in ja maka burki nan Malama Juli na daga mana hannu mun gode kwarai da gaske da dukkan bayanai da kuka yi gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Ci gaba da wasannin kasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka kasar Morocco ƴan wasan kare kai na jido na kasar Gabon sun lashe tugullar zinari guda biyu ta hanyar karen agono a nauyin 1 kilogram 70 gaban Hilal Landol Siyar ƴar kasar Tunisia sai kuma Sara Mazouz ƴar shekaru 32 ƴar kasar Gabon din wadda ta lashe tugullar ta zinari a nauyin kilogram 78 haka ma kasar ta Gabon a duka wannan wasannin na nahiyar Afirka a fannin jido wasan kare kai kenan ta lashe tugulla ta jan gaci a kasar Morocco duk dai a wasannin na nahiyar Afirka dake wakana kasar Morocco a fannin kwallon kafa kasar Morocco ta yi nasara gaban Afirka ta Kudu wadda ta zo a makare a filin wasa lokacin da ya kamata kasashen guda biyu su gwabza abin da ya sa masu alƙalancin wasan suka baiwa kasar Morocco nasara haka a wannan rukunin tarayyar Najeriya da Burkina Faso sun yi tashin wuciyar dawaki domin an tashi daya da daya a rukunin B a wasannin na nahiyar Afirka na kwallon kafa dake wakana yanzu haka kasar Morocco kasar Senegal da kasar Mali sun tashi abin nan da Hausa ke cewa ka dibi na dahuwa ni kuma na dibi na gashi inda aka yi banza da banza yayin da a rukunin dai na B na wasannin na nahiyar Afirka na kwallon kafa kasar Burundi wanda ta shaka shi a hannun Ghana da ta yi mata 1-2 a wasannin kwallon hannu na tennis na Winston Salem a gabascin kasar Amurka tsohon na daya a wasannin na tennis na duniya cewa da Andy Murray ya ga abin mamaki a hannun dan kasar Amurka tennis Sandgren da yayi karin kumallo da shi da ci 7-6-7-4 ita ko Amanda Anisimova yar kasar Amurka ta bada sanarwar ba za ta halarci wasannin US Open na wasannin hannu na tennis ba sanadiyar rasuwar babanta ƴan wasan mai shekaru 17 da haihuwa ta bada wannan sanarwar ne ta hanyar jami'inta a ranar yau Talata Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida na birnin Kwanni kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Yau Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya damu matuka game da gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi a kwanakin nan, abinda ke nuna cewa sakataren yana da bambancin ra'ayi kenan da mai gidansa shugaba Donald Trump wanda bai dauki gwajin da wani mahimmanci ba. Daga watan jiya zuwa yau Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai 6 masu linzami inda shugaban kasar Kim Jong-un ya bada hujjar cewa suna yin haka ne don nuna rashin jin daɗin su ga atasayen soja na haɗin gwiwa da ake a tsakanin sojan Koriya ta Kudu da Amurka wanda Koriya ta Arewa ke ɗauka a zaman barazana ga ƙasar ta. Wani babban jami'in gwamnatin Pakistan ya ce rikicin da ya barke tsakaninsa da India ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da raunata wasu ɗaruruwan mutane musamman a ɓangaren rikon ita Pakistan ɗin. Wannan bayanan ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da shugabannin ƙasashen biyu masu adawa waɗanda kuma suka mallaki makaman nukiliya inda ya neme su da su kai zuciya nesa.
To a gaishe ki masu saurare na muka kammala shirin baki. sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hada demokaradiyya da Madina Dauda ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana wayoyin ku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Julia Gresham da ta da shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Dan Crofton Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.